الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Munawa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da kawo mana lokaci don ci gaba da wannan darasi mai albarka, darasin multaqa na dalabul ilm. Wannan darasi mai albarka cewa sharihin alfiyatul iraqi. Har yanzu wannan shine darasin na biyu a cikin bangaren sharhi kismi na biyu, shine alhadisi hasan. Satin da ya wuce mun bayani kan tarifat na hadisi hasan game da malamai da suka yi bayani, kowane ne ya faɗi ra'ayin shi da fahimtar shi game da hadisi hasan. To yau za mu ci gaba da hukunci na biyu, shine aiki da hadisi hasan. Malaka cha wal fuqaha kulluhum tasta'miluhu wal ulama ujillu minhum yaqbaluhu wa huwa bi aqsam as-sahih mulhaqu ujiyatan wa in yakul la yulhaqu فإن يقال يهتج بالضعيف فقل إذا كان من الموصوف رواته بسوء حفظ يجبر بكونه من غير وجه يذكر وإن يكن لكذب أو شذ أو قوي أو قوي الضعف فلم يجبر ذا. إنما مالك يتشاول الفقهاء كلهم تستعمله game da hadisi hasan, malaman fiqhu dukkansu suna aiki da shi. Ulama wa fuqaha kulluhum dukkansu tasta'miluhu suna aiki da hadisi hasan. Yana malaman fiqhu su ba su warwarewa, ba su bambantawa, ba su yada hadisi hasan. Wal ulama jullhum su kun malamai gaba daya, aka ce malamai gaba daya nan wasu malaman ke cewa malaman hadisi, wasu kuma ke cewa a malamai na da aqida da na hadisi da sauransu. Kullu minhum yawancin su yaqbiluhu suna karbar shi, malaman hadisi da na aqida yawancin su ma suna karba, su malaman fiqhu suna karba hadisi hasan. Amma malaman hadisi da na aqida, musamman malaman hadisi, jilluhum lijillum minhum yawanci daga cikinsu, san dukkan sunan kuma yawanci daga cikinsu, ya kabiluhu suna karba hadisi hasan. Wa huwa bi aqsam sahihi mulhaq, shi asali ma ana sa shi cikin kaso daga cikin kasan hadisi sahihi. Wa huwa bi aqsam sahihi mulhaq, ana hada shi hadisi sahihi ne kawai. Akwai malaman da sun kasa hadisi kashi biyu, sahihi da da'ifi kawai. Ina hasan suka sa shi cikin sahihi, hujjiyatan amma dan yin hujja, wurin yin hujja. Wa in yakul la yulhaqu, amma wurin hujja in aka samu hadisi sahihi, aka samu hadisi hasan, to nan wurin kaga wani za a dauka. Hadisi sahihi wurin kawo hujja, ga hadisi sahihi yazo sannan sai aka samu hadisi hasan kuma sun ci karo da juna, wanda za ka ɗauka ka bar wani? Hadisi sahihi. Wa in yuqal, idan wani mai tambaya ya ce, qad yuqal, ana iya cewa a tambaya yuhtaj bi da'if, shi kuma hadisi da'ifi, ana aiki da shi, ana kawo hujja da shi. Fa qul, ka ce, idza kana min al mawsufi, idan ya siffantu da ruwatuhu bi su'i hizin yujbaru, ya zanto malaman da aka suka rawaito hadisin in ya zanto illarsu su'il hifz ne kadai, to ana iya aiki da shi. Bi kaunihi min ghairi wajhin yuzkar, matsayin shi cewa an iya samun ta wata hanya ta kama mushi, mun fahimta. Wa in yakul li kadhibi, amma in ya zanto ta ƙarya ta hadisin da aka rawaito ta malamin da suka rawaito an siffanta su da ƙarya, ko ana su zargin su da ƙarya, ko shazza, ko kuma sai shazuz sun saba ma wasu, au kauye da'af ko kuma raunin da'ifancin yayi tsanani sosai shadidi da'af kenan falam yujbar da to wannan ba a karɓe shi mun fahimta to wannan shine mawdu'in mu na kaso guda biyu wal fuqaha kulluhum tasta'miluhu wal ulama jilluhum minhum yuqbal malaman fiqhu suna karɓe shi malaman hadisi wasu daga cikin shi yawancin su suna aiki da shi wa hubi aqsam sahihi mul haqq ana hada shi ne daga kaso ne daga cikin kasan hadisin sahihi hujjatan amma wurin hujja wa in yakun la yul haqq in aka zo za aka hujja sai aka zo ga hadisi hasan ga hadisi da sahihi to hadisi sahihi shi ake rinjayawa wa in yuqal idan mai tambaya yace yuhtaji bi da'if ana iya kawo hujja da hadisi da'ifi fa kul ka ce mishi idza kana min al mawsufi in ya zanto an sifanta rawun da ya rawaito hadisi ruwatuhu bi su'i hizzi ishbar idan to ruwatu din da aka rawu sifanta su idan to ta hanyar su'i hizzi ne kawai to babu matsala bi kaunihi min ghairi wajhi yuzkar ta hanyar cewa an iya samu ta hanya ta karhawa shi a karbe shi wa in yakul li kadhib amma idan to an sifanta shi da rawun ruwatu din ta hanyar ƙarya ne ko mutahim bil kadhib ko kuma ana tuhumar sa da ƙarya ne aw shazza ko kuma shuzuz ne to wannan malaki ce ya au qawiyyad da'f ko kuma idan to raunin yayi tsanani fa lam yujbar da to wannan ba a karɓe shi mun gane fassarar abiyat din to mas'ala ta farko da zamu tattauna kanta shine hukumu hujjiyatu hadisi hasan hukuncin aiki da hadisi hasan magana ta farko malaman fiqhu su ba su bambantawa hadisi hasan ko kuma hadisi sahihi malaki cewa gaba ɗayan su malaman fiqhu suna aiki da hadisi hasan ba su bambantawa wani irin hasan hasan li zatihi da an ce hasan kadai cikin ilimin hadisi kaji an ce hasan kadai aka yi shiru to ana nihin hasan li zatihi to hasan li zatihi satin da ya wuce mun bayani game da hukunci bambancin shi tsakanin da shi da hadisi sahihi menene bambanci tsakanin su da hadisi sahihi wajen cewa dukkan sharɗin hadisi sahihi akwai cikin hasan li zatihi sai wuri ɗaya kawai shi wannan khafifud dab wannan ta'amud dab khafifud dab to wannan shi ne bambancin su kawai shi malamin da ke rawaito hadisi sahihi idan to cikakke har da ta'am cikakkiya ne ko ta wace hanya kowane malamai sun mushi yabo sun yabe shi cewa wannan malamin gangaren ne har da shi babu wasa ciki babu tangarda ciki to wannan hadisin shi hadisi sahihi ne shi kuma wanda aka rawaito hasan sai a zanto wasu malaman a wajensu mai ƙaryan harda ne wasu kuma a wajensu mai raunin harda ne in aka tattara maganganun gaba daya sai a tabbatar da cewa lalle wannan malamin raunin harda sun hiyawa ciki masu siffanta shi da raunin harda sun hiyawa mun fahimta malamai wannan a tambaye misali a tambaye Imam Ahmad me ra'ayinka game da wani sai ce a wani gangaren ne hujja ne imam ne sai a tambaye Imam Shafi'i me ra'ayinka game da wani sai ce a wani la ba'sa bihi in yace la ba'sa bihi kaga nan wurin an siffanta shi da shi akwai matsala bai ce da ifi bane bai ce yana da matsala sai ce la ba asabi sai an tambaye Ibrahim na kai misali sai a tambaye shi a ce me hukuncin me kake gani game da wani sai shi ma haka nan dai hadisin ana iya karɓe shi kaga haka nan dai malamai jarh wa ta'dil suna amfani da irin wannan siffa ba su cewa da ifi na sai ce haka nan dai ko la ba asabi ko kuma ihtajibi ana iya hukunci da hadisin shi duk wannan siffofin idan muka duba tarjihi baina jarh wa ta'dil sai a duba malaman da suka siffanta shi da ƙarihin harda ɗan kaɗan ne ga wanda suka siffanta shi da raunin harda to sai a ce hadisin wanda suka hi rauni sai a siffanta shi da ina yanzu hadisi da ifi ya koma hadisin shi hadisi hasan ne mun fahimta to wanda aka siffanta shi da wannan to su masu malaman fiqh gaba ɗaya ko sai ce a dukan su hadisi sahihi ne ko ana aiki da shi mun fahimta amma wal ulama in aka ce ulama nan wurin malaman hadisi su kuma me jillun minhum yawanci daga cikin su ba a ce duka ba yawanci daga cikin su yuqbal ana karɓar shi amma me hadisi hasan li zati mun fahimta akwai wanda ba su karɓar shi akwai wanda kuma suna kan hujja da shi ma kai tsaye kamar Imam Ahmad Imam Ahmad ya ce idan ya samu wani hadisi hadisi ne hasan amma ba a taɓa samun wani hadisi wanda za ni kawo hujja da shi ba akan wata matsala to na gama hadisi hasan hujja ce gare ni ne haka Imam Ahmad ya ce idan na yi bincike ina son kan wata matsala ban samu hadisin da za ni kawo hujja da shi ba sai hadisi hasan duka nusus din da ke akwai ban ga wanda zai iya hawo wannan matsala ba sai hadisi hasan to ni hujja ce gare ni mun fahimta Imam Tirmidhi shine farko wanda ya fara kirkiro hadisi hasan cikin littattafan shi cikin mazan din hadisin hasan Imam Tirmidhi shine oga cikin littafin shi Sunan Tirmidhi aka Abi Dawuda mun fahimta cikin malaman hadisi kenan Imam Ahmad da Abi Dawuda da Tirmidhi da sauransu duk bangaren hakunci da hadisi hasan cikin malaman hadisi mun fahimta to sai malike cewa bi aqsam sahihi mulhaq ana hada shi ma da cewa shi hadisi ne sahihi akwai malaman da ba su bambantawa tsakanin hadisi sahihi da hasan ma'ana sun aka tambaye su nawa ne kashe-kashen hadisi hasan aqsam hadisi aqsam al-ahadith sai ce na farko as-sahih na biyu kawai da'if su ba su san hadisi hasan ba duk wani wanda aka ce yana da ƙarihin harda wanda ya rawaito menene isnadin shi muttasil ne muttasil isnaduhu ya zanto wanda ya rawaito isnadin a tabbatar da cikakken isnadi ne sai ya zanto me wanda ya rawaito shi kuma naqilin adilin ya zanto malamin da ke to adali ne kuma babu shuzuz babu illa su ba su magana a ce kaf dabbi tamud dabbi asuwa na indai isnadin cikakke ne mun fahimta sannan kuma ya zanto wannan hadisin babu shuzuz ciki bai saba ma wasu wanda suka yi shi a ƙarin harda ba sannan kuma babu illa ciki to su wannan hadisin kawai sahihi ne a wajen su kenan kaga su da sahihi da me da hasan duk su wajen su da ɗaya ne shine malaka cewa wa hu bi aqsam sahihi mulhaq akwai malaman da ke hada shi da sahihi tun farko kafin Imam Tirmidhi ma ba a san hadisi hasan ba Imam Tirmidhi shine ya fara bambantawa kenan kafin Imam Tirmidhi ya zo hadisi din ma ya kono ko ma ya zanto sahihi ko kuma ya da'ifi kawai irin zamanin sa Imam Bukhari hadisi da ya zanto ya saba ba cikakken mai harda bane babba ba abu nan mana kawai da ifi ne sai su yada shi mun fahimta sun harda ce shi amma ba su yi watsi da shi ba su amma ba su huta shi cikin littafin su idan aka samu Imam Tirmidhi ya zo ga irin wannan ai zidda su kamar asaran ilimi ne sai tattaro su sai ya nuna cewa dan dai raunin harda wannan yana iya shiga cikin sai ya samu shi hadisi hasan mun fahimta amma malaka cewa wajen hujja hujjatan wa in yakul la yulhaq in kuma aka zo wajen hujja to na wurin kowa ya san a ce ga isnadi misali Bukhari yana da isnadin shi Imam Ahmad Imam Ahmad ya rawaito daga Imam Shafi'i Shafi'i Imam Shafi'i Imam Malik Imam Malik An-Nafi Imam An-Nafi an Ibn Umar shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan isnadin nawa ne ne Imam al-Bukhari kuma isnadin in muka duba manyan malumai ne aka samu mun fahimta dukkan su ingantattu ne to nan sai mu samu Abi Dawud sai rawaito hadisi daga Imam Ahmad Abi Dawud yayi karatu da Imam Ahmad sai asa Imam Ahmad ya rawaito daga ɗaya daga cikin malamai mu dauka misali Ishaq. Ishaq shi kuma Ishaq ya rawaito har zuwa sama. Misali wannan Ishaq sai a dauka cewa bai da ƙarfin har da su Ishaq. Wannan Abi Dawuda Sistani gangare ne, malami ne imam cikin malamai, Imam Ahmad haka. To amma an samu illa nan malami Ishaq bai da ƙarfin harda nan, kuma dukkan su gangare ne, dukkan su. Wannan sai ya rawaito innamal a'malu binniyat, binniyat da jam'i, kun fahimta? Wannan kuma sai ya rawaito innamal a'malu binniyya, kun fahimta? Wannan isnadin na Imam al-Bukhari, muka je cikin littafin Imam Bukhari muka ga wannan isnadin, sai muka ga hadisin an rubuta innamal a'malu binniyati da jam'in niyya. Imam Abi Dawud muka je littafin shi sai muka ga wannan isnadin, kaga dukan su Imam Ahmad sun ji duk malaman su ne, amma sai aka tace nan aka samu Imam sai zanto shi wurin Ishaq, amma Ishaq din an siffanta shi da su'il hifz, to amma sai zo da binniyya. Yanzu cikin wa'annan hadisin malam ke cewa hujiyatan wa in yakun la yulhaqu, in wurin yin hujja ne ba a hada su. Yanzu da wannan isnadi zamu dauka na Bukhari, mun fahimta? To nan wurin malam ke cewa wurin kawo hujja, in dai zamu kawo hujja innamal a'malu binniyya ne ya zo ko ku binniyati ne, kaga wani ya saba ma wani, haka ne dukansu lafazin ɗaya ne, amma wurin jam'i aka samu matsala, wane ne annabi ya faɗa, mun fahimta? To nan wurin sai mu ɗauki wannan, sai mu yada wannan wurin kahu hujja sahihi za mu ɗauka, dole mu yada hasan wurin kahu hujja. Amma wurin aiki da su fa dukkansu mun yi aiki da su, dukkansu muna iya ce masa sahihai. Wannan isnadin muna iya ce ma wannan, in kana sharhi sai ka ce hadisi ingantacce, ruwaya da ta tabbata innamal amal bin niyyat, amma akwai ruwayar da ta zo ita ma ta tabbata, mun fahimta? Ta zo binniya amma tana da hukuncin, sai ka ce ruwayar da ta zo akan martaba ta hasan, martaba sai ka yi bayani dole, mun fahimta? In ka ce wata ruwaya ta tabbata sai ka yi shuru, in ka ce ta tabbata ma'ana sahihi ne, mun fahimta? To amma sai ka ce wata ruwaya ta tabbata a matsayin hadisi akan martaba ta hasan, ta zo da binniya, yana ita ma ana aiki da ita. Malike cewa wurin aiki dukansu ana aiki da su, amma wurin tarjihi wace ce za ka rinja yawa? Kamar misali wannan ruwaya ta zo ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in za ku shiga masallaci ku yi sallama, misali ne muka yi. Wata ruwaya sai ta zo ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sallama in za a shiga masallaci, misali. Wannan ta nuna cewa annabi ya ce in za a shiga masallaci a yi sallama. Wannan ruwaya sai ta zo annabi ya yi hani in za a shiga, kaga an ci karo da juna. Yanzu wace ce za ka ɗauka cikin wannan wadda ta tabbatar, mun fahimta? To shi ne malake cewa hujjiyya, wurin yin hujja to ba a haɗa shi da sahihi, hasan ba a haɗa shi da sahihi, mun gane wannan matsala? Mu ci gaba. To sai matsala ta gaba, malake cewa wa in yuqal, an iya cewa, an iya tambayar ka yuhtaju, ana kawo hujja da hadisi da'if. Wa in yuqal, in aka tambaya, misali mai tambaya zai tambaye ka ana iya aiki da hadisi da'ifi, me zaka bashi ansa? Malike cewa fa qul, ka ce idza kana min al-mawsufi, in ya zanto ya siffantu da ruwat, malaman da aka rawaito ruwatuhu bi su'i huzi yujbar, malaman da aka rawaito suka rawaito hadisin illa su'i huzi ne kawai, raunin harda ne kadai, mun fahimta? Bi kaunihi min gairi wajen yuzukar, kuma tana iya yiwuwa a samu ta wata hanyar a faɗi shi, wata hanyar ingantatta ko kuma wata ma da ifiya ce, to malaka ya ce ana iya karɓar wannan hadisin. Kawo misali, mu ƙara misali da nan sai mu duba nan misali, mu ɗauka Imam Tirmidhi ne. Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi daga Imam Ahmad. To nan sai a samu Abu Wa'il. Abu Wa'il dinnan an san shi malami ne amma mai rauni. Mun fahimta. To raunin shi sai a bincika me ye raunin shi, su'il hifzi ne kawai. Ba a tabbata tuhuma shi da ƙarya ba, bai shi zuzu bai komai, amma matsalar shi su'il hifzi ne. Mun fahimta. To malaka ke cewa in dai matsalar da hadisi ne, kaga nan wurin da an samu Abu Wa'il cewa Abu Wa'il da ifi ne, kowa ya san da ifi ne. Mun fahimta. To sai aka zo aka samu hadisi cikin Imam Tirmidhi da isnadin shi akwai Abu Wa'il, sai mu ce wani hadisin da ifi ne kai tsaye. To amma me yake karantar da mu? Sai karantar da mu misali, hadisin ya ta karshe sai ya ce innamal a'malu binniyat. Misali, wani hadisin da ifi ne za mu ce, saboda akwai rawi cikin su, cikin ruwatsunan su akwai Abu Wa'il, kuma Abu Wa'il an san da ifi ne. To sai mu bincika malamai cikin tarjama shi me yasa suka ce mai da ifi. Kowane malami cikin malaman tarjama in za su magana sai sun ce da ifi ne saboda kaza. To an bincika saboda su ihizi ne kawai. To wannan hadisin ana iya karɓar shi, an iya aiki da shi. Mun fahimta. Malaka cewa kuma an iya samun wani isnadin daban, kamar cikin Abi Dawuda misali, shi ma a samu cikin isnadin, ko a samu Abu Wa'il, ko a samu wani rawin daban shi ma da ifi irin wannan, amma dukansu suna magana hadisi ɗaya ne. To ana iya karɓar shi tana yiwuwa wannan hadisin mun ce mai da ifi, sai a samu ta hanyar kuma daban ta kama mishi. Mun fahimta. To shi ne malaka cewa ana iya karɓar hadisi da ifi, amma in ya zanto illa shi su'il hifzi ne kawai. Mun fahimta. To ba kofa buɗe bane ba, idan aka ce hadisi da ifi ana aiki da shi, to dole ne yana da sharuɗa. Yana da sharɗi guda hudu. Dole ne in ka ce za ka aiki da hadisi da ifi, yana da sharɗi guda hudu. Sharaɗi na farko, dole ne ya zanto hadisin nan ba tsanani, ba abin nan raunin shi ba mai tsanani bane ba, kamar yadda malaka yake cewa wa in yakulli kadhibi aw sharra. In ya zanto rawun da aka raunan hadisin nan saboda shi maƙaryaci ne, ko fasiki ne, ko muttaham bil kadhibi ne, ko kuma shazi ne, ko munkar ne, to wannan ba a karɓa hadisin kai tsaye. Wurin aiki da hadisi da ifi sai ka duba, na farko sai ka bincika da ifin nan mai rauni ne, da ifi ne, koko da ifi shadidu da'af. In shadidu da'af ne kai tsaye kan ma ka kalle shi, babu malamin da ke aiki da hadisi da ifi shadidu da'af daga cikin malaman fiqhin da malaman hadisin, da ko babu malamin shi wannan hadisi aka ce hadisi da'afin shadid, to wannan kawai ya dashi ake cikin shara ko maudu'i, da wannan ba a aiki da shi. Mun fahimta. To na farko ya zanto cewa hadisin ne, ya zanto da'ifin nan shi ba tsananin da'afu ba ne ba. Mun fahimta. Sharaɗi na biyu, ya zanto abinda za ka kai da ke bayanin, ya zanto yana da wani asali, kasancewa yana da wani asali cikin usul shari'a. Mun fahimta. Kamar yanzu hadisi sai ya zanto hadisi game da salatu duha. Sai hadisi ya zo, hadisan salatu duha sun tabbata, amma sai a samu wani sabon hadisi wanda ke nuna falalan duk wanda ya sallawa duha Allah zai mai kaza, Allah zai mai kaza. Asalin sallar duha akwai hadisai sun tabbatar, shi wannan me yake yi? Ƙara tabbatarwa yake. Mun gane, takidi yake yi. To wannan sai mu yi aiki da shi akan abin da yake faɗa. Inda dama mun san akwai hadisan da suka ce a yi sallar duha. Mun fahimta. Amma inda mun samu wani hadisi da ifi kuma sai ya kore, ya ce haramun ne. Mun fahimta. Ka gane ko kallon shi ba mu. Saboda akwai hadisan ingantattu wanda suka tabbatar. Ma'ana shar'i na biyu, zanto hadisin nan da ifi yana tabbata, yana ƙara jinjinawa ne kan wata ibada wadda dama akwai hadisai wanda suka tabbatar da ita. Mun fahimta. Kamar hadisi ya zo cewa man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadisan ingantattu ne, bal sun kai matsayin mutawatir. To sai a samu wani hadisi ya zo ya kawo wani lafazi da bai ce wanda ya ma'annaba ƙarya wata zaya. Wannan ba mu taɓa jin wani hadisin ba. Shi lafazin da ya tabbata wa man kazaba alayya muta'ammidan yace. To sai a samu wani hadisi da'ifi ne, sai ya zo ya ce wanda ya ma'annaba ƙarya ɗan wuta ne. to ya zaka ce mu wannan hadisin ka iya aiki da shi sai kamar mu annabi ƙarya mun gane yadda abin yake dama akwai hadisi ingantacce wanda yace a bar mu annabi ƙarya to shi wannan da yazo sai ya baka tsoro yace in ka yi mu annabi ƙarya wuta zaka sai na bar aiki da na bar mu annabi ƙarya saboda wannan hadisin ya inganta da wani hadisi na aiki hadisi da ifi mun fahimta yadda abin yake to shine sharadi na biyu mun gane sharadi na uku na biyu na uku shine lokacin da kai zaka bayani ya zanto kada kai ikirarin wani hadisin ya tabbata ga annabi ma'ana sai ka ce yuzukar ana faɗa cewa hadisi ya tabbata kan kaza amma kaka ce annabi ya ce daga cikin malaman da suka nuna cewa Imam Ahmad ya ce kada ka nuna cewa qala rasulullahi mun fahimta kada ka ce qala rasulullahi ka ce yuzukar an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana faɗa hadisi daga annabi kaka ce annabi ya ce saboda kai ka san kai bincike ka tabbatar hadisin da ifi ne to kaka gaya ma mutane matsayin cewa wannan magana ta annabi ce mun fahimta saboda shi su ilhiz inda illa take ya sabu a karɓi hadisin mutumin da ke da wannan siffar yanzu ka karantar da shi yanzu nan ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya salla raka'a duk wanda ya salla cikin jama'a an bashi lada 25 mun fahimta yanzu da ya hita ka tarbe shi da yamma me wannan hadisin yake cewa sai ya ce ya ga dama ya ce lada 20 ko kuma tsayana shakku 20 ne ko 25 yana tsayana shakku to kaga kuma shi shari'a su ake a tabbatar da yane abin yake shi yasa ba a karɓi hadisin kai tsaye yana ihta har da tabbaci mai yarsa yana shakku to shi yasa ba a karɓi hadisin shi kai tsaye amma ana karɓi hadisin shi in akwai wani asali can wurin tana yiwuwa a samu wani gangaren mai ƙarfin harda ya faɗi daidai to sai mai aiki da nashi ganin cewa mun ga wani hadisi can daban wanda ke kama mishi mun fahimta shine wannan sune sharɗa malamai na ƙara sharadi na ƙare na hudu sharadi uku ne wanda ke nuna cewa hadisi sharadi na harku sharadi na biyu sai na uku wanda ke nuna cewa mutum kai ya yi ikirarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shi mun fahimta sai malamai ke cewa wa in yakun lil kadhibi wannan in ya zanto hadisin ƙarya ne ko shansa au ƙauye da'af ko kuma ya zanto da'afin shadidi fa lam yujbar za ba a matsa mutum ba a aiki da wannan hadisin da ifi za din nan da miri yana komawa ga hadisi da ifi mun fahimta wannan shine a takaice abinda zamu tattauna kan shi hukuncin hadisi hasan ga malaman fiqhu suna aiki da shi kai tsaye ba su babu bambanci su kuma malaman hadisi yawancin su ne ke karba akwai wanda ba su aiki da shi sannan kuma wasu malaman suna hada shi da hadisi sahihi sai dai wurin yin hujja ana bambanta shi ba su haduwa hadisi sahihi daban da ifi hasan daban wurin kawo hujja dole kuma in aka samu ta'arudin cin karo da juna dole a dauki hadisi sahihi a bar hasan haka kuma hukuncin aiki da hadisi da ifi yana inda ya zanto malaman da suka rawaito hadisin su ilhifzi ne kadai ba ya zanto an taɓa tuhumar su da ƙarya ba ko kuma wani abu mai kama da haka to ana aiki da shi malam ke cewa musamman in an samu ta wata hanya an rawaito sai ya zanto hasan li ghairihi ya tashi daga matsayin shi na da'ifi ya koma hasan li ghairihi amma malam ke cewa in ya zanto malaman da suka aka rawaito daga gare su sai zanto ana siffanta su da ƙarya ko shuzu ko munkar ko wani abu daga cikin illolin hadisi malam ke cewa ko kuma da'afin ya zanto tsananin da'afin ce ya yi girma ya yi tsanani sosai wannan ba a karɓar wannan hadisin da ifi ina wani a takaice insha Allah idan akwai tambaya sai a tambaya ruwatuhu bi su'i hifzin ijbar kenan nan mausufu magana daga nan ta taso malaman da ake siffantawa su ne ruwatu inda aka siffanta su da su ilhiz mun gane ijbar kenan a wannan lokacin ana aiki da shi a wannan lokacin in zanto malaman da aka rawaito da shi su ilhiz ne suke ma'ana illai raunin harda ce mun gane kamar yadda muka yi bayani lokacin da ke matsalar hadis akwai bangaren da ake raunana hadisi ta hanyar da'afun firrawi, ta hanyar da'anin firrawi su ka shi ce shi karan kanshi, su kan nan kuma ta iya zanto bai da karyar harda, yana da wahami, yana da iftiladi, yana da kaza, to duk wannan sufofi ne da ba a karba hadisinsu. Mai dumai wannan bayanin, akwai kuma ta hanyar yana iya yin ƙarya, yana iya saban malaman shi, yana da gafala, yana da kaza, to duk wannan su ma shadidi da'af ne wannan, in aka ga wannan ko kallon shi ba'ai. Mun gane. Na'am. Subhanakallahumma wa bihamdika, inshallah la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum.